Assalamu alaikum jama'a masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma shi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage
Ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau 8 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 zamu yi magana ne akan matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi tsakanin ɗaliban makarantar sakandare a garin Agadez na Jamhuriyar Niger
Amina muna tafi da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu sannan zamu leka filimin na kwalama
sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe
to jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba zamu garzaya garin Agadez na Jamhuriyar Niger inda wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan matsala ta shaye-shayen miyagun kwayoyi tsakanin ɗaliban makarantar sakandare da take neman zama ruwan dare ga duniya
matsalar shaye-shaye tsakanin ɗalibai tana ƙara girma cikin makarantun sakandare a Agadez kuma matsala ce da ke mai da hannun agogo baya a kokari da ake na tsaftace halayyar ɗalibai babban abin damuwa a yau shine yadda makarantun sakandare a Agadez matsalar ta samu gindin zama inda ɗalibai suka tsunduma kansu cikin shaye-shaye Assaga da Bashir shugabar wata babban makarantar sakandare a Agadez ta bayyana girman matsalar
wannan abin nan ya addabi duniya gaskiya shaye-shaye ga matasa inda muna ganin yara ko su sai ka gani ma ya juya musu ko kwalluwa har karatun nasu duk ya tabarbare inda akwai wani ka ni wani yaro har klasikin terminal da muka gani abin ya mishi yawa primary da abin tausayi ne to mu matakan da dai muka duka nan ecol ko lokaci ana giwaye masu gadi suna bakin kokarin duk abubuwan da ake yi cikin ecol suna zo suna gaya mana sai mu ma muna kaiwa muna kira yu police sai su zo su gani bare da waccan bare abin yayi yawa ka daga mulkin nan tunda akwai diya suna shigowa suna shaye-shaye bayan klasoshi matakan da muke duka shine mu kawo yaro nan ga administration mu yi convocation uwayen shi mu shaida musu abubuwan da suke yi tun dabara mun samu yara NCGM da SNKM da suke shaye-shaye mun kirayo uwayensu ba su da ma labari abinda yaran suke yaran ya gwada mana har inda suke taya suna dokowa inda suke taya suna sayowa ya ce shago ne ake bashi tsaro inda ake saida mun ka kirayo police sai mun ka shaida musu mun ka gwada musu suka ce za su enquete don su gani mu dai ga uwayen yara abinda muke yi muna shayo hankalin uwayen yara su kula da tarbiyyar diyansu su san inda diyansu suke shiga su san wane ne suke mahamala da shi don kenan yaron ka in ka san tare da waye ke yaron da yake wace education gare shi wace tarbiyya gare shi kuma kai ma da tarbiyyar da ka ba yaron ka kenan duk inda ya shiga hankalinka zai kwantawa abinda muke kira ga uwaye tarbiyyatan da yara tun daga ƙasa tun daga tushe yaro in ya zamanto bai da tarbiyya tun gida lakol bata gyara shi a ikol ba a yi mishi wata tarbiyya tun da in ya zo dama da zai zowa deja ya kangare kenan nan ga kadai aka ce a gyara shi a bando ne ma zai yi kadai ya bar karatu
lamarin shaye-shaye a tsakanin dalibai batu ne da bai zo da dama daga cikin shugabannin ilimi da da'i ba, yayin da suke aukar matakan ladabtar da duk wanda aka samu da shaye-shaye miyagun kwayoyi. Al-Kasim Halilu, shugaban makarantar Mai Manga Umara da ke da fiye da dalibai 4000 a cikin ta, yayi karin haske kan irin matakan da suke dauka da zaran sun sami dalibi a cikin yanayin shaye-shaye.
Hali da muke ganin wata rana yara ke ciki na wani rishin ladabi ko na wani kama waɗansu abubuwa bane ya taba yake yin irin wannan, tunda mutun cikin hankalin shi dai yadda yake ba uwayen shi girma, haka yake kamata ya ba mushani ya ba kuma lakwal girmanta, saboda neman sani ne yazo. Mun kuma irin wannan in aka samu irin shi ma lakwal matakin ne ta tsara su tun yaushe. Akwai abin da ake ce matsari na cikin lakwal, reglement interieur. Kuma kowane reglement interieur yana da article bisa halin da yaro yake shiga ciki. In tabbata an rike wani yana cikin irin wannan hali, lakwal matakin ne take dauka na ana iya mishi conseil de discipline ma, yadda da mushannin da uwayen yara da mu administration zamu zamani sai a zartar da abin da ya kamata, saboda a ba gawa kashi mai rai shi tsoro. Irin shi kuma kira ne ga uwaye duka ga al'umma da ita harkar lakwal, sai kowa kowa ya sa hannun shi ciki. Kenan abu tun daga gida yake tasowa. Bai kamata ba in uwaye sun sako yara tun da sahi suka taho lakwal, sai baka kulawa da ladabin shi, baka kula da aikin shi, kai dai iya kake da shi ya tahi lakwal, wannan ba daidai bane. Mun kuma nan lakwal bude take, mutane kamata yi su zo da daddare ne kade ba mu aiki. Kenan abinda mutun yake so ya ji bisa halin dan shi yana iya zuwa ya samu labari. Wadansu kuma shaye-shayen su ne suke zuwa, haka suke zuwa kullum sau da kafa. Administration kin da mushannin da duka wanda ya kamata, muna tsaye tsayin daka nan nemo magani na wannan abu. Kuma inda suke gayi lungu wannan, yanzu haka nayi letterori wanda nake so in je in ga shugaban da'ira da na conseil regional, na Allah annabi su taga zamu na tudun nan a kwashi shi, mu samu hili yadda zamu rika ganin wake shigowa kuma me ake yi.
To kamar ina giza yake saka
matsala inda ta samu halin tarbiya ne, tunda bareman wadansu yara in ka gansu alhamdulillah baka iya musu korahin komi, tunda da kaga yaro yana tsafi yana cikin teni shi baya da wani abu, ga ladabi aikin shi ne kuma ga kayi. Paske wannan kira ina so in yi shi ga uwaye ma su rika ka kai nan ɗiyan su, waɗansu sai su rika cewa babu karatu babu wani ne, ko baka yi lakwal ba wani ya karanta maka adibi kai yan yaro, a gadda da lesson wannan aka dauko. Kenan wannan ya ishe hujja, ka san da in sau da kawa ana biye da yaro bisa harkar karatun shi. Wannan fa dole uwaye sai sun kama mana fiske lakwal ga halin da take ciki, aiki ne na kowa, dole kowa sai ya kula da ita bisa tarbiya da aikin yara.
Shaye-shayen da ɗalibai ke yi a cikin makarantun sakandare na cimma malam mato a ƙwarya, inda suke ganin sai an haɗa hannu da ƙarfe a tsakanin masu ruwa da tsaki a harkar ta shafi ilimi, inda ana so a kawo ƙarshen matsalar. Asuman Yakuba, shugaban ƙungiyar malam mata FSF Direction jihar Agadez.
Abu ne wanda yake yana cimma mutane tuwa ƙwarya, saboda shaye-shayen nan da kuke gani damar a ko'ina ma ba abu bane mai fa'ida. To balle kuma in ya zamanto kuma an zo ana yin shi cikin lokaloli, lalle yana da illoli da yawa. Saboda abu na farko kaga ya hana yaro karatu, na daya. Na biyu yaran da yake yi abu kan shi kaga su ma sai ya ja su ya sa su a ciki, na biyu kenan. Kuma banda wannan kaga yana hudda ma mutum hankali, ka gani duka wanda yake shaye-shaye shirtu ma wa'anga abubuwan na shaye-shaye na daga bayan ga duka sun zamanto kamar yadda mutane su kwatanta kamar sun hina da wanda aka sani karfi, ko ban sani wani abu da ake kara ce ko menene kai daga sanin ga kamar su. Yanzu illa ta gaba kuma ita ce wanda yake yaro mai shaye-shaye, zaka gani mushannin wanda suke bashi ilimi ba doke su a matsayin komi ba, kenan ba su da wata daraja wurin shi, wurin shi babu yadda za a yi su mishi magana ya ji, ba yadda za a yi girmama su. Lalle ku wanda yake koyo in bai girmama da wanda yake koya mishi ba, kaga akwai matsala. Don wannan shine yanzu abu na gaba kuma sai mu ce wani lokaci yadda dai muke ƙara gani, wani lokaci abin hadda san yara da yayi yawa, san yara uwaye suna nuna maɗiyansu suna son su ƙwarai har da wuce gona da iri ma, saboda sai ka gani yaro yana abu uwayensa suna kallon shi ba su mishi magana. Yanzu ka ɗauka fasko abin ka san hawa-hawa ne, yanzu in ka ɗauka wani yaron in ka ga askin da yake yi ma kuma yana kwana cikin gidansu tare da uwarsa da ubanshi, ni uwayensa ba su mishi magana ba. kenan kaga daga nan ne yaro sai ya rika wucewa, yayi wanga ba a mishi magana ba, yayi wanga ba a mishi magana ba, kenan sai ya kai inda har yana shaye-shaye, kuma abin ya zama matsala ga gare shi, ga uwayen shi, ga al'umma. Saboda in ya fita gobe a nuna shi a ce dan gidan wane ne, dan gidan wance ne, kaza 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 kaza, to kaga wannan abin duka suna kawo mutane abu. Yanzu abu na gaba shi kuma shi ne wanda yaro wanda yake shaye-shaye in ya kai wani wuri in baya da kuɗin sana'ar na shaye-shaye, kaga mene ne kamata ya yi, kayan mutane zai ɗauka, kaga sai ya shiga sace-sace kuma daga kuma daga nan kuma sai a shiga wani hali na daban. Kenan illolin shaye-shayen yawa ne, yawa ne, kuma illolin sai suka zama to ɗaya ne da cikin lakwalkin da ba cikin lakwalkin ba, duka ɗaya ne. Salman bambanci su guda ne wanda yake in cikin lakwal ne sai kaga yaro mushinni shi, bai girma mushinni shi ba, bai girmama abokan shi ba, bai ba su daraja ba, kuma bai mai da hankali ya yi karatu.
Iyaye da dama suna masu bayyana takaicinsu kan yadda ‘ya’yan kan arwata tarbiyya ta daban sakamakon miyagun abokai, wanda a cewar su matsala ce da ke buƙatar kulawar kowa a tsakanin al’umma, musamman iyaye su tarbiyyatar da yaransu tun kafin su fi ƙarfinsu. Alkasun Mato, mamba na ƙungiyar iyayen ɗalibai na jihar Agadez.
Wannan shaye-shaye na kwayoyi jihar tamu Agadez, madambaci ne na kwaya, kenan tana zuwa tana wucewa, to shi ne ya su kawo wannan shaye-shaye da kake gani wurin yara. Kuma shaye-shaye me yake kawo shi? Zama da madaukin kanwa shi yake kawo a farin kai, kenan zama tare da mashaya shi ne yake kawo wannan aiki, su gani wane ya yi, in ya yi sai yake musu ga yadda yake, ga yadda yake, ga yadda yake, su ma sai su ce a saya mu gani abun ga da yake fadi, ka gani haka yake kawo yara su shiga wannan abin. Shi duka wannan abin da kake gani na shaye-shaye, mu uwaye akwai wani lamari gare mu, baka iya kama yaro fada, baka iya kama ka raba yaro da mugu, ka san lallewan ga yadda yake, amma baka iya ka raba shi da shi, sai dai kullum ka yi kallon shi, sai kawai ina cewa jiyan zamani ba a musu haka. Mu komo a yi tarbiyya yadda aka sani a can da a baya, yaro ba na uwayen shi ba ne, yaro na al'umma ne. In ana son yara su yi daidai a tahiyyar da ake so, sai an koma foro na da, yaro na al'umma ne, kowa ya ga yaro ya baci sai ya dago shi. Abun da ya bata yara yanzu daga foro ne, uwaye yanzu da an taba yaro, uwa ta darmo zane, uba ya yi thank you, ya zo yana zama hannun riga wanda ya buge dan shi, to ina sa'a ba a zuwa ko ina, kenan waɗanda abubuwa sai an komo foro na da. Amma in uwaye suka tarbiyyar da yaron su, wannan abin zai ya bacewa, lalle ana gani cikin makarantu, tunda yake bara na gani da na gani, na zo na ga ma provisor nake mata lalle kin gani abun da ake cikin lakwai, nake mata bayan klasoshin nan wajen itace can suke shiga abu guda ne yanzu, tunda yake ana sha'anin kenan akwai mai saidawa a nan kusa, ni na yi anket na shiga na juya a nan ciki, bin yi daidai da shi abin yi da ya ga yara kwaya ba abun sha bane, tunda yake muna son manyan gobe, kenan muna son manyan gobe dole sai an fuddo zaren mai cikin yaran gane, mu fa yanzu tamu ta kare, yanzu yaran nan su ne sabon tashi, magabaci ana son magabacin kwarai, magabaci baya shan kwaya, kenan ana son mutum mai saka, kenan dole saboda a samu haka nan mu uwaye sai mun yi kokowa, can makaranta sun yi kokowa, iko ya kamo shi ta kamowa ne yake, tunda yake iko shi ne ya iya ya kamo wanda yake saidata, tunda yake duka rikicin wurin masu saidata ne, in ana samun su za ka gani abun yana ragewa. Amma akwai wani abu shi ma abun da dakwai, in aka tare yara aka tarbiyyar da su, kenan mai saidawa an baya da masu saye dole shi ma za ya bari, tunda yake kasuwa ce, mugun kuɗi suke samu a ciki, na haka nan ba za su bari ba, wannan masu kama waɗannan mahaukatan kuɗi ba za su bari, kenan dole sai da a yi dabara da yake su yara a hana su bar sha, inda yake rikici duka inda ya taso ba gada ya maza ba. Yanzu mata sun zo sun fi maza. Maza haki ne suke hayaki, mata foda suke shekawa. Matan Taliban duka iya mata sabon tashin nan, na makaranta, na lakol, na gari duka suna yi. Ai shi ne rikicin inda ya taso, shi ne rikicin inda ya taso. Kenan shi ne uwaye sai su yi kokari, inda yake a sa addu'a, a sa hani, duka wannan za a samu cigaban shi.
Wata matsalar take ce ma shugabannin ilimi to a kwariya ita ce yadda ɗalibai ƴaƴa mata suka rungumi shaye-shaye a gun kwayoyi a cikin makarantu. Madan Sahabi Saratu, shugabar da ke kula da karatun ƴaƴa mata a ma'aikatar ilimi ta jihar Agadez, ta bayyana yadda ɗalibai ƴaƴa mata suka rungumi shan miyagun kwayoyi.
Ana samu sosai ma, ana da labari kuma ana samu shaye-shaye miyagun kwayoyi. Ba karatun iya mata ba, ba karatun suka ne ba, gaba ɗaya rayuwarsu za ta taɓa ƙarshe. Dan zancen karatu babu shi in ka bar shaye-shaye. Abinda zai taɓa maka kwakwalwa ya haukata ka ko ya kashe ka, baka san ba dama da ka sha irin wani abubuwan kenan, baka san abin da kake ciki ba. Kuma da an fara shanu hutar shi ya wuya, ya mace ita sai za ta aihi yara da tarbiyyar da. Yanzu ke da kike ko da yaushe wa bambancin mace da namiji, ita mace a ko da yaushe tana da tare da yaro tun aifuwar shi har girman shi, ko da yaushe yaro ya gabanta kenan duk abin da take yaro ya nura. To wani irin tarbiyya za ta bashi yaro? Me za ta ce mishi? Gidanta me za ta rike shi? Kaka zai tashi yaron da uwar shi ta yaga tana shaye-shaye? Ba ma zancen karatu ba, zancen aramanta ma da zaman duniya ta duk gaba ɗaya ta ɓaɓɓare. Kuma yaron da za ta babu zancen tarbiyya gare su. Wannan ta BOE ba alheri ba ne gare su. Suna dai gani ba wani wayo ba ne ake musu wani dabaru, suna ganin wa'anda suke sha, suna nan a titi sun haukace sun zama sakarkararru, ana kore da su kenan. To rayuwarsu ta lalace ta taɓarɓare. Kai hankali da irin wannan, kakka shiga kakka ma fara tunda ba ya da amfani ko guda shaye-shayen nan ba lalacewa ba. Ya kamata su kwanta da hankalinsu su yi karatunsu su kama ƙasa a gobe. Ƙasa ba ta kamuwa da 'yan shaye-shaye. Shi dai ne hankalin da nake. In aboki kaga iya wani shaye-shaye, ka jaye kanka da shi. In san samu nema ga faɗi cikin administration, tunda in kai tana yiwuwa ka jaye kanka, an kwatanta maka kakkai frikantan shi. Wani wanda bai nura ba sai a ja shi kenan. Ya kamata ma ka faɗi mamushani ko administration, akwai gurfawa tunda akwai su muna ji wanda suke lallaɓewa a ɓoye suna sha. Kai a kan antan kelab in ka gani tunda mushani wani wutarin ba su iya gane komi, ba su biye da yaran suke ko ina kowane lungu. Sai a zamana a nura a yi anket a gani suwa da suwa ne ne, sai a ɗauki mataki tun ba su ja hankalin saura ba su gabata su.
Ƙungiyar ɗalibai ta ESN sun dukufa wajen wayar da kawunan ɗalibai kan tarin illolin da shaye-shaye ka haifarwa lafiyar mutum. Rufik Gada Abubakar, shugaban ƙungiyar ɗalibai ta ESN reshen jihar Agadez.
A matsayinmu na ƙungiyar ɗalibai a nan garin Agadez, wannan abu mu ma kai ba mu jin daɗin shi. Na ƙanana za ka gani ƙananan ɗalibai maza da mata suna harka shaye-shaye ko makamancin haka. A gaskiya mu abinda za mu iya yi, tunda wani bi da za a shaye-shayen ko wani abu ba ga kan idanun mutane ne ba ko ga kan idanun manya ne ko wani abu. A kama abinda zai rage shi wanga abu kama shi ne ake cema sensibilization bisa kan harkokin shaye-shaye haka, consommation de produits stupéfiants wajen alcohol. In ana kamar wayar da kansu, ana wayar da kai abun kamar an samu ragin shi. Tunda ina tuna bara akwai ONG Hattamat ta kama mana wanda muka yi wayar da kai equal muka wayar da kan mutane ELEF da NCZM da NCNKM duka dai abun da ya shaye ELEF na lakwal-lakwal. Aka ta yi ko ina aka wayar da kai abubuwan gaskiya mun ji daɗin hakanan. A koda yaushe wajen conference ɗinmu ko wajen wani abunmu, wanga shi ne kama puwan na farko wanda muke sawa, shi ne wanga kama harakar shaye-shaye wajen alcohol. Kullum shi ne dai ake magana, muna wayar da kai, muna zuwa equal a shakwa. Ana kuma organizing skate da aka tamta harkar shaye-shaye ba ta da kyau.
Masu lura dai da al'amura na ganin dole sai hukumomi sun tashi tsaye wajen ɗaukar matakin ba sani ba sabo ga masu sayar da miyagun ƙwayoyi, inda ana so a kawo ƙarshen wannan matsala ta shaye-shaye a tsakanin ɗalibai. Hamidu Muhammad, muryar Amerika daga Agadez, jamhuriyar Niger.
Tukar asha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara, tukar asha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyan. Dubban mutanen gida daji suna zance, kwaya ku ba ta da kyau, dokar asha kwaya. Dokar asha kwaya, kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai kashan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ku ba shi da kyau, matarka baya sha. Matarka ba ta sha, yayanka baya sha, bai sa ka sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau.
Masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai filin kwalamar mu.
Masu sauraro, barkan mu sake saduwa da ku a filin mu na yau da gobe bangaren girke-girke. A yau muna tare ne da malama Rafi'atu Muhammadu da za ta gabatar mana da girki irin na zamani. Malama Rafi'atu, me muke dauke da shi ne don mata su karu?
Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, da fatan kowa na nan lafiya. Yau dai za mu gabatar muku da chapati, wani abinci ne na Indiyawa. Kowa ya tanadi kayan aikin shi yanda ya kamata.
Shugaba da miye mace take bukata in za ta yi wannan abinci na chapati? Na ji kin ce da Indiyawa ne, anya za mu samu kayan aikin su a nan kuwa?
Aikin kwarai da gaske, kayan aikin shi ba mai wahala ba ne. Da farko dai za mu samu alkama, gishiri, sai dan muzubinmu. Da farko dai uwar gida za ki sami alkamanki, ki sami gishiri, ki zo in za ki dan sauce din da ake hadawa da kayan miya, dai dan kayan miyan jajjage da za ki sa a ciki. Za ki samu tumatir dan kadan, hetattasai, tarugu, ya danganta daga yanda kike son yajin abincinki. Ki samu albasa, ki samu kwai, za ki iya samu ki sa karas, dan kabeji.
To sai mu dawo kan chapati din, wato shi ainihin wannan fankasau din da za a yi, ya ake yin shi?
To shi da farko in kika samu alkamanki, kika wanke shi, ki zuba a mazubi ki wanke shi. In kika wanke, ki rege ki cire tsakuwa, wani lokacin akwai tsakuwa. In ka samu ya danganta, in ka samu mai kyau to ka je wanke, saboda ka tsaftatar da ba wani duwatsu. Ki rege ki shanya shi ya bushe karau, sannan ki dauke shi ki kai nika. A nika miki shi yayi laushi, sai ki dawo ki same shi, ki samu mazubi ki tankade. In kika tankade, ki samu kwananki mai tsafta ko ɗan roba, ki iba dan yana da auki.
Wato shi alkama kenan?
Eh, yana da auki. In kika samu, kika sa dan garin alkamanki kaman cikin gwangwani daya, ya danganta daga yanayin yawan gidanka.
To misali idan mace ne wanda za ta yi wa mutane 4 zuwa 5, kaman yaya za ta kwatanta shi alkama?
To yanda za ta kwatanta alkama shine garin kaman ta dan sami kaman gwangwani 3 na garin zai ishe su, saboda abu ne ba wai wanda ake yi ba, ake kaman yanda ake dan abin nan, ana yin shi falan-falan ne. So bai yana da auki sosai. In kika samu garin alkaman kika sa a mazubi, sai ki dan samu hannunki ki dan danko gishiri. Ana sa mai gishiri saboda dan taste haka kadan.
A samu dandano.
Ki sa dan gishirinki ki juya, sai ki zo ki samu ruwa ki kwaba shi, ki dan bubbuga shi kadan kaman kwabin cincin.
Wato yayi karfi kwabin kenan?
Yayi karfi. In ya dan yi karfi, sai ki dan ibo a hannunki, ki sami chopping board dinki ko ma faranti kika samu. In ka ta ko ma kike da shi, ki samu duka abin da zaki murza. In kika murza, ki sa shi yake dan barbada fulawa saboda kamu a farko a saman abin eh ki samu ki sa abinki ki murza shi felen felen
kuma tunda alkama ne malama kenan zai karfi zai danko
yana da danko tabbas ki samu yayi felen felen siriri sosai to sai ki zo ki sami frying pan dinki non stick abu
kasko
sai ki samu kaskonki ki daura shi akan wuta ba a sa a cika wuta in kika samu in kika yi shi felen felen din nan sosai kamar yanda ake abin dubulan fadin shi felen felen ake yin shi
na gani
yawa in gandan ga dubulan saboda kowa san yanda ake yin shi felen felen
eh kuma kaman fadin zai kaman
ya danganta daga fadin yanda mutum yake so wani in kika yi zai kai kaman dan tafin hannun kibiyu wani zai iya fin haka kuma ya danganta daga yanayin girman ma kaskonki amma ba a san shi da ya cika girma fafafa saboda zaki nade shi ne in kin zo kaman tabarma in kika sa akan wuta yake dan rage wutanki
zan sa mai kenan
a'a ba sai an sa mai ba hakan nan kina dauko shi daga inda kika yi
murza
shi sai tukunya sai dan abin tuya sai ki saka shi ki dan tabbatar da ko ina yayi flat
kai
ya kwanta ya kwanta ta sai ki dan bashi wuta kadan sai ki ga ya dan fara tashi fufufu haka
yana yin kwai
yana tashi fu kadan ba wai tashi sama ba yana dai dan barin jikin shi sai ki daga da hannun ki yake kara juya bayan
kaman waina haka
kaman waina shi ma sai kaman
da bayan ake so ya gasu
eh sai dan gasu amma ba a cika mai wuta
na gani
in ya gasu already daman akwai mazubi sai ki samu mazubin ki ne murfi kaman ko kula abinda dai zai ba mai dan ba a san iska ya shiga in kika dauko shi daga wutan na heki sa a kulan nan ko mazubin ki sai ki ba mai ba a san iska ya
ila zai karairaye ne idan ya mushe ko
tabbas zai karairaye
tunda babu mai
eh babu mai nada shi kuma za a yi to haka zaki tai kina ajewa haka zaki tai har ki gama in kika gama sai ki ajiye shi a gefe
to sai kuma mu dawo wurin dan abinda za a sa a ciki
abinda ake sawa a ciki kamar sauce in ce sauce kowa dai ya san yanda sauce yake
dan jajjage haka dai
dan jajjagen kayan miya ki samu dan makulashen ki wani ma inda son samu hadan nama da abubuwa in ba kwai kenan ya danganta in kina son ki na kwai kin san ba a hada kwai da nama wadansu sheki in ma kina da dan kifinki duk zaki iya ko kifi ko nama ko kwai dai ya kara mai dandano da dadi kika samu kika dan sa kayan miyan ki farko ki toye mai uwar gida ki toye man ki da albasa manja ko man gyada ki samu kayan miyan ki kin dan jajjaga shi ki sa ki samu dandano ki zuba ki samu gishiri ki zuba
komai a sa
gori komai eh wani ma dan citta su dan tafannuwa ya danganta in kana so in ya dan soyi abinka in na kwai zaka yi sai ka fasa kwanka ka kada shi a kofi ko a abinda kake kada kwai sai ka zo ka sa a kai ka jujjuya kwannan
dai wato kaman zai ai miyan kwai
tabbas kaman miyan kwai wannan yabi ko ina ki samu albasan ki ki sa in dan karas ɗinki kin yayyanka shi ma ki sa duk bayan kin gama sa kwan dan tururin da ya turara shi sai ki sauke ki aje sai mu dawo kan shi chipati in kika zo ga chipatin kin dauko kin sa a plate yake ibo wannan sauce din dan miyan jajjagen sai ki sa ki nannada ki ajiye a kula
to zaka baje shi kinan kaman tabarma sannan sai ka zo ka ringa dannadewa kaman tabarma kenan
eh tabbas zaka bude shi sai ka ibo ka sa a ciki sai ka nannade shi kaman zaka kullata nada tabarma sai ka ajiye a gefe kuma ko dukkan abubuwan duk muna nan da shi a kitchen din mu ba wani abu mai wahala
kuma gashi da sauki ga samu da saukin sarrafawa
ga saukin samu ga saukin sarrafawa
masu sauraronmu da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka jimbiyoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin waɗanda suka bada gudunmawa a cikin wannan shiri da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya. Yeah.